Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makiri. Majalisar Dokokin Kasar Pakistan ta yi waje da Prime Minister Imran Khan bayan wata kuri'a da ta kada a jiya Asabar kusan shekaru hudu da ya hau karagar mulki. Kuri'a da ƴan adawan suka shirya akan rashin amincewa da salon mulkin sa ta fara ne a cikin dare agogon kasar mintoci bayan da kakakin majalisa Asad Kaiza daga jam'iyyar Khan mai mulki ya yi sanarwar bazata ta yin murabus. Kaiza ya gayyaci wani babban dan majalisa na bangaren ƴan adawa Ayaz Sadiq da ya ci gaba da aiki a matsayin kakakin majalisar mai wakilai 342. Yana mai cewa ba zai iya zama cikin wannan haɗin baki da wata ƙasar waje a hambarin da Prime Minister ba. Daga bisani, Sadiq ya sanar da cewa ƴan majalisa 174 sun kada kuri'ar rashin amincewa da mulkin Khan. A jiya Asabar, mazauna gabashin ƙasar Ukraine sun gamu da mummunan samami ta sama. Gwamnan yankin ya gargaɗi farar hula da su gaggauta ficewa daga yankin yayin da Rasha ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a yankin. Gwamna Sarhi Gaidai ya shaidawa wani gidan talbijin na ƙasar cewa Rasha tana ƙara ayyukan sojinta a kan kashi 1/3 na yawan mutane da suka rage a yankin Luhansk na Ukraine. Masu sharhi akan aikin soja sun ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya karkatar da mamayarsa zuwa gabashin Ukraine bayan da sojojinsa suka haɗu da turjiya kana suka janye daga wuraren kiwa arewacin ƙasar. Kwararru a ma'aikatar tsaron Birtaniya sun ce hare-haren na ci gaba da karuwa a kudu da gabashin ƙasar ne domin buɗe hanya tsakanin Crimea da yankin Donbass. Rasha dai ta kwace yankin Crimea ne a shekarar 2014. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira farmakin da kai hari akan fararen hula bisa ganganci. Kana yana sa ran duniya za ta ɗauka ƙwaran mataki akan abin da ya kira laifin yaƙi. A jiya Asabar, ministan tsaron Jamus Christine Lambrecht ta jaddada shakkunta akan sojojin Jamus za su ci gaba da aiki da suke yi a Mali a lokacin da take jawabi akan zalunci da ake aikatawa a garin Mura na ƙasar Mali yayin da take rangadi a ƙasar. Gwamnatin Mali mai rinjayen sojoji ta ce ta tubar da mayakan jihadi a Mura, amma ministar ta ce ta shaidi wata tattaunawa a kafar yaɗa labarai da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch tana cewa sojojin sun kashe fararen hula. Wannan ce gwamnati da za mu taimaka mata, Lambrecht tana tambaya bayan wata ganawa da sojojin Jamus a arewacin Gao, a cewar ma'aikatarta ta tsaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa ta asa takunkuma akan wasu Amurkawa 24, ciki har da tsohon babban hafsan soja George Casey da kuma lauyan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump Rudy Giuliani, watanni da tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 ta citira. Kusan duk mutane da aka ambato sunan su jama'ai ne da suka aiki a ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump da ita ma ta kakaba takunkuma a kan jama'an Iran da suka hada da 'yan siyasa da kuma kamfanoni, kana ta janye Amurka daga yarjejeniyar nukiliyar Iran da wasu manyan ƙasashen duniya. A wata sanarwa da kafofin labaran ƙasar suka buga, ministan harkokin wajen Iran ya zargi Amurka wanda aka kakaba musu takunkumai da suka hada da manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa da taimakawa ƙungiyoyi da ayyukan ta'addanci akan Iran da kuma muggan ayyukan da Isra'ila ke aikatawa a yankin kuma akan Falasɗinawa. A ƙarshe, daga rumfar kasuwa da ke wajen birnin Paris da ta shafi shekaru 40 tana gudanarwa, Yvette Robert ta gano wa idanunta yadda tsadar kayayyaki ke ƙara yin sama a lokacin da zaɓen shugaban ƙasar Faransa da kuma mayar da zagayen farko na zaɓen yau Lahadin mai cike da tankiya ga shugaba mai ci yanzu Emmanuel Macron. Masu sayayya suna ƙara nuna damuwa game da yadda za su samu abin dogaro da kai, suna siyan 'ya'yan itatuwa ɗan kaɗan da kayan marmari masu kyau daga rumfar Robert a cewar ta. Kuma wasu abokan cinikinta ba su iya zuwa kasuwa kwata-kwata don samun burodi da cuku ko kuma cisa a turance da sauran kayan abinci masu daɗi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kan maudu'in da masu ruwa da tsaki ke fashin baki akan matakin da gwamnati tace za ta dauka na cire tallafi akan man fetur sannan kuma a ƙara kuɗin man. Ko da yake bayanai sun nuna cewa an dakatar da wannan shiri na cire tallafin, amma malamai za su ci gaba da bayanai da tambayoyi da kuma ba da shawarwari. Ku biyo ni.
Assalamu alaikum, ni ne Bashir nake wakiltar kungiyar dillalan mai na kasa, yan kasa. Abinda nake so injiniyar in waye masa da kai shine yayi magana ya ce da yan NATO da yan mai muna fitar da mai wajen kasan nan. So abinda nake so ya sani, mu yan mai daga federal government ba wanda ya kai mu ma daukan ma'aikata a gidajen mu. Duk gidan mai zaka samu sama da mutum 10, wani 20, wani 30. Har suna to masu motocin yawanci duk dukiyar mu ce. Abu na uku, mu miki ake ba mu mai mu sai da shi akan 165. Amma muke ragewa muke sa 162.3. Kuma in wani waje an ce ya wuce akwai mutane suna shan mai za su gani. Za ka ga independent marketer a garin da ba police station amma za ka samu gidan mai. Kuma yana kawo man, yana saukiya, yana ba mutanen wajen sana'ari. Saboda in ya kai ya sauke, manoma za su siya, su je su yi noma, a ba matasa aiki a wajen. Abu na hudu da nake so injiniya ƙara faɗa, mu mun je wajen shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, ya ba mu mandate na maganar a kula da masu fitar da man nan. Ba mu da bindiga, ba mu da wani abu da za mu kare, amma iyakacin mu rubuta mu fada. Kuma da muka tashi akan shugabanci na Elder Chinedu Okoronkwo ake tafi da abin nan, da muka tashi muka yi abin yau sama da shekara 3-4 da wuya ka ga December ta zo an yi wahalar mai. Amma duk da wahalar da muke sha na ɗauko kaya ba titi a kwace motar mu a yi waye aiki da nafi ma ba akan mutane ake ba, akan ƴan mai ma ane musu dan dai abin ne bai fito ba. A je a sauke kaya a wani gidan mai, a zo a kashe direba a tafi duk muke yi. To saboda haka ka tabbatar mu taimakon da muke yi bacin federal government sai mu ƴan mai a kasar nan. Injiniya Allah ya ce
mun gode ku. To jama'a assalamu alaikum. Ni dai ina zaune kusa da injiniya, ban tsammaci waɗannan maganganun su fita wurin shi ba. Domin ni ina jin a label I'm the only the most senior comrade. In kace senior comrade, I'm the only remaining trained communist. Kuma in za ka je ka ga inda nake zaune yanzu za ka rena mun wayo. Domin wannan ideology yana kaina. Kuma kar ya manta a 1983 dalilin rufe refinery na Kaduna kafin shi yayi aka zo aka yi decree din da aka raba mu da ƴan mai da mu da workers. Aka yi decree aka ce we can organize labor excluding those dealing with the petroleum product. A dukkan suri ɗaya muke. Ni abin da nake so in ce duka a nan yanzu, duk maganar nan da muke yi I'm happy yana defending in government. Kuma Buhari ya faɗi wata magana lokacin da muke young communist. Jawabin da ya yi bayan ya tumfi gwamnatin shagari, in na tsaya nan zan maka ba ɗayan da zan kauce. Amma akwai kalma ɗaya da ya ce, what happened to any other society is the reflection of the leadership of that society. The head of that society will be accountable. I'm happy that wannan magana in ma bai faɗa ba mu muna yin da littafin zan faɗa. To, saboda haka mu abin da muke magana a kai nan. Me zai sa ba za a yi gyara refinery inda idan Dangote individual zai yi refinery a ƙaramin kuɗi kuma zai fara aiki a cikin lokaci kaɗan. Gwamnatin tarayya da mighty federal government za ta yi shekara 7 sai yanzu ne za a ce mana wai yanzu an ƙaro wani abu. Duk inda muke abin ɗin ma yanzu ba shi. Ina jin manuniya sun ce sauran kwana 500 nake ne mama manuniya. Sauran kwana 500 in ba ku mutu ba za a dawo da ku hisabi. Saboda haka ni abin da nake magana a ciki, ƴaƴana za su wahala, jikokina za su wahala. abokaina da ƴan uwana da ke kauye za su wahala. Maganan ƙarin kuɗin mai wannan wani abu ne zalunci. Na lissafo me zai sa ba za a daina sayowa daga waje ba, me zai sa ba za a yi shi anan ba sai an dauko shi an yi tafiyan sati biyu, me zai sa kuma sai an biya wani daga haisi ya zo da shi inda zai sauke, me zai sa kuma sai an biya tankoki sun dauka 400,000. In ka hada da kuɗin da waɗannan ƙanana ƙan jirage suke kawo wa nan da waɗanda suke abin da in ba dan zalunci ba manya zama kyauta ake barwa, me yasa ba za a kashe su ba a gyara refinery, me yasa ba za a gyara pipeline transportation ba in an sauke mun a hura akai ƙanana motoci ya kamata 10,000 liters su ya kamata suna rarrabawa ba doga an trailoli ba a kasashen da yake irin waɗannan. To saboda haka hanya ya mutu, komai ya mutu, duk motocin nan da suke faduwa ai babu wani overspeed, duk waɗannan abubuwa abin da nake argument da shi kenan. Wani abu ne wanda yake mota ta dauko liquid, ta dauko wuta ta zo kafan gaba yadda kirami, wannan da ke jan mota shi kuma ya zo da ka daga nan yake sunbulewa ta kama wuta. An yi wannan magana, ina ji mun yi magana kwanakin ba, duk inda akai hadarin da su ake ta magana, road safety suke magana. Naje na Alaba, naje uwani a Enugu, naje wance na Iware, duk na ga wannan pothole ne ka da wannan motoci. Ba hanya, ba komai, sannan a ce za a ƙara kuɗin mai ko su ɗan kinnafas yanzu da ake magana, ai wurin da ya lalace suke tsayawa, ba sa tsaya wurin da ake tacewa da gudu. Saboda haka ba a gyara mata, mu har mu bai kamata ba, as a communist trained communist person na ba gwamnati shawara ai leasing din hanyar ga wani, mu mu biya kuɗin. In an yi mun biya din ma ji da saukin abubuwan da ya faru, a maimakon ba hanya ba kuma abin da sannan ana kashe mu. Jama'a assalamu alaikum, ina ji engineer Kailani, ni na ji dadin da yake kai kana nan, shi yasa ni yanzu wallahi zufa nake yi da nake kusa da kai, ni ba na kusa da kai kafin kai magana. Jama'a assalamu alaikum, ni zan sake tambaye engineer abu guda uku ko kuma zan ba da sako. Naji dai yace yana wakilta NPC kuma naga gwamnati ma yana wakilta yanzu, to alhamdulillah. Magana ta farko ita ce ina son sako na ga mai girma shugaban kasa shine yayi ma Allah godiya kuma yayi kokari kada abinda an manufar da ake son a cika ta cika. Saboda akwai wani kalima da Bahaushe ke cewa idan da cije bai ji kuma ya hau jaki ba, to in jaki ya kada shi shi yake da laifi, shi da haushi. Yan Najeriya duk abin da aka yi na dattaku sai mai girma shugaban kasa, saboda ba a taba samun shugaban da ya kare mu mai so uku ba azan an ka zauna lai sai Buhari. To amma yanzu an cimma yan Najeriya, don haka a budo wata hanya wadda za ta sa batun karin kudin mai bai tabbata ba. Kuma ina ida sakona da yace ina son a yi noma, kamar magana ce wadda aka yi to ta siyasa ba ai ba, ta shine zaben da muka yi to muka so a yi, wanda da muna zoton ya so shi bai yi ba, haka ne kamar karin kudin mai yace ina son a yi noma. To ba a noma na rani sai da mai, sannan talakawan Najeriya ba su iya siyan mai, halin ma da ake ciki yanzu mu da muke cikin su Allah ya muna baiwa yadda su sai mun taimaka musu. To in ka kara kudin ya za su yi da noma, tunda yace ina son a yi noma. To sakona in dai har yana son a yi noma da gaske, magana karin kudin mai abu da wata hanya za a taimaka mai yan Najeriya, ba magana karin kudin. Sannan na uku, batun 2005 da aka ce minista ta ce za a ba yan Najeriya talaka masu bukata a Najeriya, har yanzu babu wato me ake ce ma abin, kamar wasu kasashe da suka ci gaba zaka ga kwai namba na duk yawan gidan da akwai da zaman ka talaka da zaman ka mai akwai. To Najeriya har yanzu wadin da yake yawan mutum 2000 kaza gare mu, amma babu numbers din rubuce da in ka tashi data, babu ta rubuce da in ka tashi ba ma yan Najeriya gudunmuwa ba su bukata ka ba su, babu ta. Amma wasu kasashe suka ci gaba gidan da duk adda talaka wanda bai ma iya ci da kanshi an san shi, amma ban da Najeriya. To sannan kuma karshen magana shine kamar da kuma rayi magana tambayar da nake son mu Najeriya ga baki daya, ko kuma ka idan da sakonci da kai da kai inda dai mun kaito da ni da kai ba fituka mu kai akan maganar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama, to ya zama kuma mu mun yi ne don Allah da talakawan kasar nan. To yanzu da yake an bar talakan ana son shi ya hada inda bai iya ta, tambayar zan shi dan gwata ya hina Najeriya kuɗi ko ko ya hina Najeriya ma'aikata ko ya hina Najeriya masana? Sannan wallahi ma'adanan da ke Najeriya in kace irin gold kaje irin diamond da sauran ma'adanan da ke Najeriya, billahi lazina Najeriya kasa ce ta arziki wadda ake wallahi sai dai tura su zama bayin ba mu zo bayin su ba. Amma abubuwan nan suna nan, ba a nemo su, ba a amfani da su, an bar mu dai kawai karazube inda ku amma yadda inda ma ake yi sai waɗanda suke da hali su tai su yi an kawo bala'i a kasar nan. To mai girma injiniya ni gaskiya da na so a ce ko shi shugaban na NPC yana nan ko wani jami'i na gwamnatin tarayya wanda zai iya kai mu Buhari sako amma kana iya ka kai mai sako ka wakilce su mu da ƴan Najeriya na tabbatar da in muna mutum miliyan 200 yanzu to kashi 99% ba su ƙara kuɗin mai shine babban sako na
to a uzu billahi sunu lalim
ku bine ma ku
to kaga shi kamar inda kai ni dai kowa ya sani na fi wannan comrade in 1977 ni na ja zanga-zanga a Lagos amidst tear gas and baton charges demonstrators in the south na PNT lokacin ba abinda aka ce ba za a yi mun ba amma na tsaya sai da na kwato ƴancin mutane na 1977 na zo NTA bina haka nayi na gyara welfare system nasu na shigo Kaduna refinery ai sun ce za su bani kudi ni din nan mu muka kawo wannan gwamnati shi dan maliki ba ba shi aiki ba dan maliki ba ba shi fannin ba dole ya fushi ni ma baban ba amma ni ba zan gina gida rusa gidan nan ba yanda za a yi a bada hakuri a yi gyara shi nake yi na farko kenan na biyu kaman Hajiya Maryam bagalan da kika yi cewa ƴan arewa sune munafikai gaskiya ne yau gwamnatin nan daga kan ministoci 80% daga kan service chiefs na kasan nan duk mutanen arewa ne amma mu ake kashewa dan me warin shugaba warin bai ba su responsibility ba ya ba su kudi ya ba su makamai amma akwai polarization yanda da ce cikin security agencies sai an gyara gurbata shi yasa ake kashewa ko mun ki ko mun so gaskiya zamu fadi ni kuma ba na inda ake zalunci amma nan NNPC na yi aiki da shi da ita kuma a wajen aka kuma ni ba kora na kai ba a mai retired staff ina an san pension tsaya da Allah tsaya 23 years yau na an san pension kuma free medical care ba kora na kai ba na faɗi gaskiya ce za a bani kuɗi an bar abin da ake mutane suna mutuwa a layi lokacin da aka sa total how many kusan 1.5 years ake layi nace sam na san kuɗi da aka ce za a bani kuma an ce zo bada hakuri nace ba zai yiwu ba nace na gwamnati ta tafi kuma na gode Allah Allah ya rufa mu asiri na koma business ina mu muka kawo gwamnatin ba wai da gangan ne nake protecting gwamnati ba amma wayannan abubuwan gaba daya karewa ba ne lokacin da gwamnatin nan ta zo akwai kuɗi na asusun babu ana ta neman kuɗi ne da za a yi aiki babu kuɗi a asusun we are bankrupted a kasan nan so saboda haka maganan da wannan yayi shi dan liberty akwai subsidy in baka sani ba let me educate you subsidy din nan landing cost bai kamata ce muna shigo da mai ba nayi maganan nan dole ne a gyara refineries a yi establishing sabbi modular refineries wanda koda 10 trucks ne kowane local government za su samu a rana na products din nan amma in aka zo da man landing cost an ce 282 naira kamar yanda ya magana ya ce akwai lauje cikin nadi custom air force demurrage in jirgi ya zo shuttle na wayannan jirage da za su je su dauko jirgi daga IC a kawo depot a raba duk wayannan kudin ne ake hadawa kan wannan 282 naira din shine kuma NNPC take dauka da tana kiranta on the recovery tace to yanzu tunda ta zama PIA tana cin gashin kanta ba za ta iya dauka nauyin wannan ba in gwamnati tana son subsidy a tura national assembly talakawa ya kamata yanzu su ce to mu ayi mana budget din subsidy national assembly za su yi doka sai a bayar kuma ba wanda ya fi ni son arewa da Najeriya naje prison several times saboda Buhari naje prison saboda arewa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba saboda mu kamar yanda yake ni ma comrade ne ba maganan kuɗi ba ne maganan gobe yanda za mu je gaban Allah mu bada stewardship amma ni abinda na sani shine nake faɗi maganan da na yi na cewa refinery ana kawo kaya gaskiya ne in kana so mun koma Kaduna za mu kai ka a shiga a nuna maka waɗannan saboda sai da na je production na je na bincike yaya maganan gyara aka ce ai ga kayayyakin nan na refinery na Kaduna dan Allah ka ta tsaya mana kai maganan kai subsidy nan dole sai budget din shi dole ne sai an yi budget in ba budget sabon kamfani NNPC ba za ta iya kasuwanci ta buda kuma Dangote refinery da kuke magana ta gina manta sai ya wuce 500 naira per liter ya riga ya magana amma aka buda aka samu variables na kasuwa wannan ya kawo wannan yana yi zaka wanda ya fi araha shi competition shine mutum zai je sa is better haka ake yi a sauran kasashen duniya wallahi koda kun ce ai kushin nan koda wani gwamnati ne sai za a cire sarsa kuma subsidy ne yanzu Buhari ya ce a bari kuma maganar da kai na wannan Imrana na maganar 40 million Nigerians da za a ba 5000 lokacin da ka fito da wannan politics din ni ma na tambaye ta nace shine nake ga Mr. Nufa nace yaya zaki ki raba kudin how did you come about wayannan vulnerable to society din da za a ba kudi politics aka ce za a bayar federal government kuma ta zo da autogas program wanda za a yi yanzu na motoci ko da yake it has not taken off but we hope it will gida na ne NPC abin nan APC ba zan rusa ba ba yi da mu amma Allah ya rufa mana sai ne ko shi shugaba Buhari da ya gan mu ya ga zabo ne da zalunta
da bayanan tsohon shugaban ma'aikatar man fetur na Kaduna Alhaji Kailani Muhammad zamu dafa aya a yau ku biyo ni makon gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da daukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda ku huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. To malam ko zaka gabatar mana da kanka?
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Surajo.
To malam Muhammad Surajo kai mutumin wani gari ne
mutumin Sokoto ne ni
to a ina a Sokoto
Sokoto ina wanda sabon birnin local government
to sabon birnin local government to naga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko to kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta
gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati anan ne nake saida kati
ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa
gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11
shekara 11 kana wannan sana'a ta saida kati jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa
gaskiya jari na ba wani jari bane ina farawa ne daga 10,000 zuwa 15 haka don ba wani bangaren jari gare ni ba
to a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana
a rana ina iya cinikin 9,000 to 7,000
to wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni kai wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake wannan sana'a
to gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci anan ya bambanta da can
to kaman menene bambancin abin da ya bambanta
bambancin ba wani bambanci bane ka gane yanzu zaka iya ka sai kaci a can zaka iya ka sai kacin naira 5,000 haka amma zaka iya sai ka kusan kai sati 2 baka sayar da shi ba amma nan ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi
shine bambanci dalili da yake nan da yasa ka zo nan in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu anan ba zai in a can gida zaka yi ba zaka samu haka ba
ya ba zan samu haka ba
to birnin Abujan ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kaman a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja
ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu anan
eh menene sunan anguwar
sunan wannan unguwar din Yarai 11 MCDA
Idan ilawun ya shige to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa
a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na
kin na fahimce kake ne dai baka biyan kudin haya
a ba na biyan
a shagon wani dan uwa kake zama
eh
kaman mallan kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida
gaskiya wani lokaci zan yi sati 4 sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7 mun ban taba wata biyu a nan garin ba
baka taba wata biyu ba to mallan yana da iyali haka
eh yana da iyali
to kaman matan ka nawa
mata na biyu
ƴaƴa fa
ƴaƴa na biyar
kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su.
Insha Allah da wannan sana'ar nake daukan nauyin su.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Mallam Sale wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.